sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Gwamnatin Isra'ila ta ce Hamas ta saki wasu Amurkawa biyu a ranar Juma'a waɗanda suna daga cikin mutanen da kungiyar ke rike da su tun bayan harin da Hamas din ta kai na bazata a Isra'ila makonni biyu da suka gabata. Amurkawan waɗanda suka hada da wata mata da ƴarta matashiya waɗanda asalinsu ƴan Isra'ila ne na daga cikin mutanen farko da aka saku. Akwai akalla mutum 200 da har yanzu Hamas din ke rike da su. Hamas ta ce ta mika mutanen biyu ga gwamnatin Qatar bisa dalilai da suka shafi lamari na jin kai. A nan birnin Washington, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi lalle marhabin da sako Amurkawan yana mai cewa
there are still 10 additional Americans who remain unaccounted for.
Har yanzu akwai wasu Amurkawa akalla 10 da ba san inda suke ba. Mun kuma san cewa wasu daga cikin su Hamas na rike da su hada da wasu mutum akalla 200. Sauran ƴan uwan waɗanda ake rike da su sun nuna farin cikin su ga wannan sabon al'amari suna masu kira da su masu ki nasu ƴan uwan. Shugaban Amurka Joe Biden ya mika bukatar neman dala biliyan 61.4 ga majalisar dokokin kasar don baiwa Ukraine tallafi a yakin da Rasha ke yi da ita. Tallafin na dauke da wani kaso na biliyoyin daloli da za a samar da makaman soji da ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon. Za ta mika wa Ukraine da kuma tallafawa kasar a fannin tattalin arziki da yan gudun hijira da Ukraine da ke zaune a nan Amurka. Babu dai tabbacin ko majalisar dokokin Amurka za ta amince da wannan bukata ta Biden wacce za ta ci akalla jimillar dala biliyan 105 ciki har da wani kaso da za a ware wa Isra'ila da kuma samar da tsaro akan iyakar Amurka. Majalisar wakilan Amurka na cikin wani yanayi na rudani yayin da ƴan Republican da ke da rinjaye suka gaza zaben sabon kakakin majalisa. Dangane da wannan batu, ƴan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun sauke Jim Jordan a matsayin ɗan takararsu a zaben cike gurbin kujerar makakakin majalisa. Haka dai na nufin an koma gidan jiya yayin da majalisar ta kwashe makonni babu tsayayyen shugaban da zai jagorance ta. Matakin janye Jordan na jihar Ohio a takarar na zuwa ne bayan da ya gaza samun adadin kuri'un da za su ba shi damar zama shugaban majalisar a lokacin da aka yi zaben a karo na uku. Sadattun ƴan Republican sun nuna zakorsu na kawo ƙarshen wannan takaddama shugabanci duk bayan da suka tsige Kevin McCarthy. Jordan ya ƙara fuskantar ƙarin masu adawa da takararsa a zaben duk da cewa ya samu goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Republican sama da Rosen Bine suka yi kememe suka ki zaben Jordan.
We need to come together and figure out who our speaker is going to be.
Jim Jordan kene yake cewa akwai bukatar mu haɗa kanmu mu manta waye zai zama kakakin majalisar. Zan yi aiki tukuru don taimakawa kowane ne saboda mu taimakawa Amurkawa. A ranar Litinin mai zuwa Republican a majalisar za su yi wani taro na musamman don fitar da dan takarar da zai mire gurbin Jordan. Su dai dukkan ƴan Democrat ɗin jam'iyyar su Hakim Jeffries suka zaba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƴan sanda a birnin London sun ce matsalar nuna ƙyama ga Yahudawa da Musulmi ta ƙaru tun bayan da rikici ɓarke tsakanin Isra'ila da Hamas. Wata sanarwa da rundunar ƴan sandan ta London ta fitar a ranar Juma'a ta ce daga ranar 1 zuwa 18 ga watan Oktoba ta samu korafe-korafe 218 da suka danganci nuna ƙyama ga Yahudawa idan aka kwatanta da adadin 15 da aka gani a daidai wannan takin lokaci a bara. Yayin da laifukan nuna ƙyama ga mabiya addinin Islam ya ƙaru daga 42 a bara zuwa 101 a bana, wanda hakan ke nuni da kasancewar lamarin da kashi 1,353.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba irin jerin hare-hare da jiragen yakin Najeriya ke kaiwa a sassa daban-daban na kasar. A baban nan, jiragen yakin sojojin saman Najeriya na ci gaba da kaddamar da hare-hare akan yan ta'adda a jihohin Kaduna, Zamfara, Niger, Kebbi da kuma arewa maso gabashin Najeriya. Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Edward Gabquet, ya mana karin bayani akan farmakin da suke kaddamarwa na baya-bayan nan.
An samu nasara a Zamfara tun ba ranar talatin da ya wuce ba, inda aka gano wayannan yan bindigan kusan 70 suka bar ina ke kiranta Zamfara, wato plan din shine su shiga, su bar Zamfara su shiga ta Niger State. Da su lagiya maka ba su zama wuri daya. Zamfara zai zafi sai a gudu a shiga Niger, Niger zai zafi sai a gudu a shiga Kaduna, a je birnin Gwari, daga birnin Gwari sai a shiga Zamfara. Haka ake a je nan. To Allah ya sa mun dago wayan su, kuma Allah ya sa an samu nasara. In kana so wannan attack din ma muna da hoton su, in kana so sa ai kama ka gani, amma dai Allah ya sa an rage strength din su, kuma an tabbata cewa duk su motorcycle din su da su motocin su duk an halakar da su. Domin kagan na giya maka cewa wannan aikin da yake ba wai za ta tashi safi a ce to bari a je a kashe yan bindiga ba, a'a, yana daukar lokaci. Dinga gani abin da suke a gani da suke zama, a gani da suke tara mutanen su. Bayan an tabbatar an samu wannan information ne, yayi sai kagan sai a kai musu hali. Kuma abin da ke faruwa kenan yanzu, kuma Allah ya sa federal government ta siyo mana jiragen da ya kamata mu yi aikin mu. In kana jin labarin da muke bayarwa, zaka tabbatar cewa ranan Laraban da ya wuce mun karbo wayansu jiragen mu a Ilorin. Kaga wannan jiragen sabobin jiragen da aka saya mana, federal government ta saya mana, yanzu an sa su suna aiki da sauran jiragen da muke da shi. Kaga muna jiragen da sabon jiragen, kagan aikin mu zai yi sauki. So ana samu nasara domin muna da mutane suna da yancin kasa, suna aiki da zuciya daya, kuma shi chief namu ya yi mana cewa kowa ya tabbatar ya abin da ya kamata. Kuma in suna da abin da yana sai hana su yin aiki, kagan shi chief of air staff din mu ya Marshal Hassan Abubakar zai ba su abin da suke so, kuma yana tabbatar cewa kowa yana aiki shi da ya kamata.
A wani halin na daban kuma, jiragen yakin sojin saman Najeriya sun kaddamar da wani mummunan farmaki.
Abin da zan iya giya maka kan wannan harin shine an kashe su sosai, an kashe su. Wannan abin da zan giya maka, in kana da shakka kagan kai journalist sai ka aiko mutanen ku je su yi bincike. Harin da muka kai a kusa da Zamfara, kusa da border Niger State a ranar Talata, je ka tambaya ka ji me ya faru a wurin. Mu ba mu so mu fara faɗa an kashe 100, an kashe 10 abin nan, an yi nasara abin da za a giya makin. Kuma kaga wayansu abubuwa ana kira shi classified information. Bai kamata mu zo muna ta cacen baki cewa an kashe 100, an kashe abin nan ba. Za a giya maka dai cewa an yi nasara sosai, kuma muna cewa wannan mutane ba su samu damar masama mutane a wannan wuraren ba. Mu abin da ke kawo mana daɗin rai kenan, abin da muke so mu yi kenan, abin da su taxpayers din mu Nigerians suke kada kuɗi kenan a sustaining air force din mu kenan. Kuma aikin mu shine cewa mu tabbatar cewa mu yi musu aikin da suka samu mu yi musu.
To sai dai kuma, duk da wannan ikirari da sojojin suke yi na samun gagarumin nasara, wasu na ganin har yanzu fa yan ta'addan na ci gaba da yin rawan gaban hantsi. To ko me Air Commodore Gabquet zai ce akan haka?
Idan ka gane yadda wayannan yan bindiga suke operating, zaka gane cewa ba su zama wuri daya. In wannan wurin yayi musu zafi, ka ga sai su diba mutanen su da abokanan su su koma inda za su ganka, man ba za a gane ba. Haka suke yi, ba su zama wuri daya. Gobe suna nan, jibi suna can, gobe suna nan jibi suna cin ba sa zama wuri daya eh to ka san kuma mu abin da muke shi zamu ba su su yi ta moving kayakin su daga nan zuwa can mu yi ta gani suna kai da kawa duk da mun tabbatar cewa sun taru a wuri daya ka gani shine zai ba mu opportunity mu san cewa idan mun striking din sa wannan wurin ka gani za a sami su sai to ba za ka ce a eh an sani bane ko ba sani ba of course an san buran da suke da yawa amma sun san cewa sun dago cewa mun gane inda suke anan gobe ka ga sun canza sun je wani wuri wannan wurin yayi zafi gobe sai je wanda za ji a koyi haka suke abinda yasa ake fada cewa ai irin wannan fada da muke ciki ba inda aka saba yin yaki bane yaki da za a ce wannan kasan da wannan kasan take suke fada kan wani abu amma yanzu ka ga inda ake yaki shine enemies din ka suna cikin mutanen da kuke zama da su ana kasa daya kuma ana fada da yan bindigan da suke kasan kuma yana da wahala ka raba yan kasa da yan bindiga sometimes so kuma zai za a tabbatar cewa an tabbatar cewa su ne kadai suke gefe daya za su kasa kaga ana ta intelligence wayansu lokaci wata daya wata biyu ana gathering intelligence a tabbatar cewa eh lalle wannan mutanen su ne yan bindiga su suke kashe mutane ke hana mutane sakewa sai ai striking to inda yake yake
duba da yadda yan bindigar ke kaddamar da harare a lokaci guda kuma a wurare daban-daban in taya kuke tunkarar irin wannan kalubale
ta san aikin mu ya danganta cewa za mu yi ta zuwa ko ina a Nigeria yanda mun san cewa akwai wahalolin da yan bindigan nan suka kawo mana kuma za mu tabbatar cewa jiragen mu suna sama da intelligence mu kuma suna kasa muna aiki da yan wanan mu da suke army da navy da wanda suke tsoron agencies na security a kasa to ya danganta da information da muka samu muka tara sai idan muka gan cewa information ya zamana cewa idan mun kai musu hari za mu samu nasara so ya danganta da inda muke samani cewa muka kai hari za mu samu nasara abin da zai sa kenan mu rubuta cewa mun kai jiragen mu wurin mu attack wurin domin ba mu yaka ba kage wayannan mutanen ba za su bar mutane su take ba yara kuma sun koma makaranta kenan kwanan nan yan primary secondary high university duk sun koma makaranta magan lokacin da su suna son aiki kenan a je a dibo yara a makaranta a kai su jeji a je a yi a tambaye kuɗi ransom ko a mai da su zama matan su kage wannan abun ba wanda muke so ba kenan so ana aiki a northeast a northwest har da can sadan Najeriya to mu dai mun sa wannan sati din da ya wuce kaga mun kai hari a northwest a Zamfara kusa da Niger State inda muka kai hari ranar Juma'a sai ran Talata kuma Allah ya sa kuma jiya mun kai hari a Bukar Mayan kuma wannan wurin kusa da Lake Chad yake kuma ga san wuraren Lake Chad na inda suka saba boyewa kenan so mun gode Allah cewa sojojin mu sun samu nasara yanzu da mun san cewa at least a yanzu su wayannan yan bindigan nan ba su samu daman masama mutane ba za su samu daman kidnapping ko kashe mutane ba abin da ke kawo mana daɗin rai kenan kuma abin da muke so kenan
amma kana jin ire-iren waɗannan harare da kuke kaddamarwa a fifa daban-daban na Najeriya shin kwalliya na biyan kuɗin sabulu
ka san aikin mu ya danganta cewa za mu yi ta zuwa ko'ina a Nigeria yanda mun san cewa akwai wahalolin da yan bindigan nan suka kawo mana kuma za mu tabbatar cewa jiragen mu suna sama da intelligence mu kuma suna kasa muna aiki da yan wanan mu da suke army da navy da wanda suke tsoron agencies na security a kasa to ya danganta da information da muka samu muka tara sai idan muka gan cewa information ya zamana cewa idan mun kai musu hari za mu samu nasara so ya danganta da inda muke samani cewa muka kai hari za mu samu nasara abin da zai sa kenan mu rubuta cewa mun kai jiragen mu wurin mu attack wurin domin ba mu yaka ba kage wayannan mutanen ba za su bar mutane su take ba yara kuma sun koma makaranta kenan kwanan nan yan primary secondary high university duk sun koma makaranta magan lokacin da su suna son aiki kenan a je a dibo yara a makaranta a kai su jeji a je a yi a tambaye kuɗi ransom ko a mai da su zama matansu kaga wannan abun ba wanda muke so wuce ne so ana aiki a northeast a northwest har da can southern Nigeria to mu dai mun sa wannan sashi din da ya wuce kaga mun kai hari a northwest a Zamfara kusa da Niger State inda muka kai hari ranar Juma'ar sabi ran Talata kuma Allah ya sa kuma jiya mun kai hari a bukar mayan kuma wannan wurin kusa da lecture take maka san wuraren lecture inda suka saba boyewa kenan so mun gode Allah cewa sojojin mu sun samu nasara yanzu da mun san cewa at least a yanzu su wayannan yan bindigan nan ba su samu daman masama mutane ba za su samu daman kidnapping ko kashe mutane ba abin da ke kawo mana dadin rai kenan kuma abin da muke so kenan
a karshe me zaka ce dangane da batun yadda za ka kawo karshen matsalar tsaro a sassa daban-daban na Najeriya
fadan insurgency ko terrorism ba fadan da sojoji bane kare za su iya solving fadan idan wannan abin da yake tsakanin mu shine problem da ya kamata kowa ya hada mu sojoji su sarakuna su local government su state government har da federal government kowa ya kamata ya hada mu kowa ya kamata ya play in part din shi inda me yake sa wannan mutane suna fita haka wanda ya kamata su yi wannan su resolve wannan issue din su ya kamata su mu namu shine ana kiranta kinetic mu namu military operations zamu yi amma kaga military operations kadai ba zai resolve wannan abu ba in fact UN suka fada cewa ai military operations zai resolve in barely 20% ne na wannan abu sauran 70% ne kaga ba maganan sojoji bane ba maganan air strike ko na abu ba sauran ya kamata a duba gwamnati ne ko local government ne ko local chiefs and area council ne ko dai community leaders na solve kaga duk wannan ya kamata kowa ya play in part din shi kuma me yasa kin zaka gani cewa wannan abu yana kind persistent and kuma yana kawo mana a lot of problems
Air Commodore Edward Gabquet kakakin rundunar sojojin saman Najeriya Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu kawo muku wani sabon shirin Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
to a gaida Mallam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a su sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da dan gare shirin da ke zama wani haɗin gwiwa tsakanin muryar Amurka BOA da kuma gidan rediyon Bridge FM Sokoto sunana Aminu Alhussein Amanawa a yau shirin na da dan gare ya yi rezango ne a garin da ake cin kasuwar sa cikin dare wato garin Dange da ke cikin karamin hukumar mulkin Dange Shuni a jihar Sokoto shi dai wannan gari na Dange gari ne na Sulubawa kuma yake cike da dimbin tarihi na sarakuna sana'o'i da ma al'adu karin cika ku da surutu masu sauraro domin Hausawa dai na cewa waka a bakin mu ita tafi dadi domin shirin yayi katarin tattaunawa da sarki na 12 na wannan masarauta bari je bakon namu ya fara da gabatar da sunanta
to sunana Dallo Usman Dange sarkin Borno Dange
mai sauraro zai so ya ji tarihi a takaice na wannan garin na Dange
to tarihin Dange kamar yadda mu muka same shi ga magabata shine Dange dai gari ne wanda yake turan ka ka sarauta tai a halin yanzu da sadda kuma faru ga da aka cewa mutanen da makwautan mu mutanen da ƴan uwan mu kuma sun lubawa lokacin da Malam Shehu ya zo su suka tarbe shi kowa san dai kasar Hausa ko da shirya to akwai mutane akwai kuma waɗanda suke ƴan kasar nan waɗanda suke tare amma akasarin su sun lubawa na to kuma shi Shehu da an taso daga inda ya taso saboda ganin bahillaci na turanka sai dai sun luba suka tarbe 100% don ina uwansa na suka ba shi goyon baya sadda shi gona ya kasance sun luba ne suka zama wakilai garai a nan gehen akwai gobirawa akwai sarakuna da kuma gani sun je wa sarkin musulmi yana san sarkin adar sarkin abdul shuni sarkin yakin beji duk waɗannan mutane kakannin su suka contribute ma shehu usman yayi san stalin gidan kasar hausa to saboda haka shi yasa da shehu to ya zauna dan dane muhammadu gallu saboda kauna da biyayyar su suluba ga dan uwan su ba da iko ban mallanta su yake to saboda wannan abin yasa su suluba nan sai sun ka roka kamar da aka ba mu labari cewa don Allah don a ƙara zumunci suna son muhammadu gallu ya ba su ɗaya daga cikin dayanai su zama da shi to sai an ce muhammadu gallu sai ya ce to ga mu'azu nan to sai an ka kawo shi dangi kuma a lokacin da abinda an muhada a ce dangi kamar da aka ba da labari an ce muna nan dore rundawa rinji su suke nan wurin to amma sai ya kasance zaman da suka suma suna zama ne saboda sun luba wanda kai kira daga Nijar Cameroon ina da dabbobin su suna ratsawa ne zuwa wasu wurare na Afirka da sauran kasashe to ka san dabbobi in sun kaiwa za a wayi gari wasu ba su da lahiya sun fadi a gaban aka cewa nake ta fadi to yanzu ka samu wannan case waɗanga mutanen da annan dangi rundawa kenan su ka sau wannan bisat gare su sun ka sau su sai su yanke suna sai da nama to da yake a shanun wannan lokaci an ce suna da yawa an kace sai a surut abin da nama sai a tosa shi don kada ya lalace wani kuma in ka wuce ma za ka yi ta jan anguwana ta wari don an tara naman ya yi yawa ana gasawa bisa ga wannan karhe to sai an ka ce wani da cije mai fasaha shi ma barunji sai zaka ce musu kai sun ka ce naman ga da shi lalace ko shi haka ku lelaye shi ku mai faɗi ku zai shanya shi sai in sun ka lelaye sun ka shanya sai ce to abi ɗauke ɗa da kowa je kowa sai Allah ya ta mishi da gishiri sai ya bushe sai a gasa ka ji inda killashin dange ya samu
da yake garin dangin ya shafa shekaru kuma yana da tarihi kila da akwai adadin yawan talakuran da suka jagoranci shi kanin
ai kamar loka kamar da ni faɗa maka mu'azu dan bello dan shi usman shi an ka fara kawo sarkin baurin dangina bayan an yi sarakuna irin su sarkin baura ɗahiru an yi mu'azu an yi hasan ɗan mu'azu a wajen dai sarki goma sha biyu an kai a halin daga wannan lokaci zuwa yanzu ko wani akwai wanda ka share shekara 30 shi yasa ka gaza haka kamar an ce sha biyu ka dibi tosar da an ka faro da masu tsaya sha biyu to wasu yawancin rai sun kai da yawa
kuma kuma kuna iya sarautar sarkin musulmi
ne dangi mutum wajen shidda sun kai sarkin musulmi su daga nan dangi sun kai da daga dangi suka hitowa don akwai gidan Bello din nan shi ya producer din Mu'azu dan Bello wanda ya fara sarauta nan kuma da Mu'azu dan Bello ga sarkin Baura sai ku tayi sarkin musulmi Hassan dan Mu'azu ya yi sarkin Baura ya yi sarkin musulmi sai Abubakar dan Dangina shi amma ga takardar sarkin musulmi Hassan dan Mu'azu kuma ya yi sarkin musulmi kuma da dangi ya hito macido duk dan Dangina duk dangi suke to ka gani saboda ka ba magana wai muna iya yi ba mu ganin muka yi ma mu a yi rimomi kaga ne kaga ne ko
to shi wannan sunan na Baura da ake alakantawa da ita masarautar kamar ina ya samu asali
to kamar yadda magabata sun gaya muna abinda an ka ce Baura ɗin ga hilla ne ka biwa nan masu shanu sun lukawa da sauransu to in shekara ta kare ga kaka nan hili aka yi gaba ɗaya sun dawo sai a yi ta shaɗi ka san shaɗi to shaɗi biyu na akwai sharu da muka ce masharu
na Fulani
shi wannan sandata shi ko ga geza ta mai laudi danya shi ko abinda aka ce mata Baura to da an ka tashi tunda shi ba sulube na ba Mu'azu balle a ce mai arko ko a bayan sunan sarauta sulubawa sai an ce to wacce sarauta za a sa ba sai an ce to ai garin nan Baura aka yi wannan shaɗi a ce mai sarkin Baura
Na san a garuruwa da dama da suka yi fice suke da tarihi ba a rasa sana'o'i kila da suka yi fice baya ga kilishin nan kaman me aka fi a wannan garin da
to kayan da bayan kilishi don shi kilishi shi a farko kayan dangi su zama established to bayan mutane sun taho lokacin shi ma'azu dan Bello babbar sana'a munin tukane da tuluna duk shi da kabiya kana ganin wuta ta tashi ana gashin waɗannan tuluna shi a babbar sana'ar mutanen dangi Hausawan dangi shi suka yi gunda wannan ga kuma kilishi su kai amma dai dangi aka ga tukunya ce da tulu da shantulla to kaji sana'a mutane ita ce wannan shantulla da tukane sai noma na akwai Hausawa da ka noma su abin mu zogara da koyo in ba noman ba lokacin sai kiwon da muka yi kamar yadda kowane wuri yake
a duk yankuna da dama an san ana cin kasuwannin ne da rana ne amma kasuwar dangi da ake ci Lahadi da Laraba da dare ake cin ta
a lokacin da duniya tana lafiya tana zaune lafiya mutanen kasar manoma na makiyaya na in sun ka tai da swahi wurin kiwo ko wurin noma sai an yi azhur ko da ka isowa ka ci kasuwa la'asar tayi sannan masu kawo kayayyaki akwai waɗansu sun buge kayansu kamar gero dawa an barbagin nasu dukkan ayi waɗannan abubuwan yamma ta yi to ko da aka zakkuwa sai kaga ana ta hada tsakanin la'asar to wanda zo kasuwa bai cewa ƙarfe 5 ya tashi tun da ya taho hudu don bai sai da komai ba sannan wasu ƙauyukan mu masu bisashe ba su shigowa sai da dare inda suka koro su sai zuwa mareci ta kusa mangareba to kaga shi ya kawo latin shiga kasuwar da wuri-wuri shi ya kawo latin tashi ba wai ana yin shi bane don doka an kai a'a ko da mun ka tashi kalcha din mu a haka
mun ji irin dandana abubuwan alfanin da ke tattare da ita wannan masarauta da magarin dangin da akwai kalubale wata kilda garin yake fuskanta
to kalubale da muke fuskanta kamar da kadina hada ma banda na zamani ba mu mukabalta wani abu banda wanda zamani ya kawo wanda ya kuma kowace kasa shina cikin wannan rashin zaman lafiya yana ciki inda an kai to muna jin wahala da matsuwa ta rashin ruwa to alhamdulillah da lokaci ya taho wasu sun azurta yan garin sun yi mana rikin matsatsai wuri-wuri gaskiya an magana ruwa yanzu da sauki dole ko wallahi ko shanta na ruwa mutum kama dangi ya baka wallahi ma yake ba
masu sauraro saboda lokaci anan za mu yi sallama da ku a cikin shirin na da bangare shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin murar Amurka da kuma gidan rediyon Vision FM Sokoto a madadin kowa da kowa Aminu Alhussein Amanawa da na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.